من القرآن اللي بنكي أتشوفه في رمضان أو أن مسلاتي نا القرآن أو أن جرينا من كانوا الله أرام وأن جري سري دكاريا دا البركة دا أمينشي دا صورة ضرورة مسلمين يو أشرين دا هدو جوات رمضان هجرة تبدو دا تري هدو دا أربعين دا أخي ودا تديري دا شا أكو جوات أكو شكرا تبدو بيو دا أشرين دا شدا سميلادية دام تاشي آية تا ثلاثين إن شاء الله أتكن سورة فصلت أما كفن لنجا تنبيوي دا أتكرو وانا ياي الدعاء سنن يتي تنبيا تا إتي مهي فيناني يتي من كر إنكار زوا مسلاتين أهل السنة واتو مسلاتين إزالة مقوباين رنسا إذن نجي ياتيني من نيكما نافسا من نسوا مسلاتين إزالة kuma ina ma zuwa jin tafsir da matsayin wannan tsinuwar kuma Allah ya saka da alkhairi Allah ya sauke wannan yana daga cikin rashin fahimta ai mun dauka an wuce wannan an wuce al'amarin an yi wannan an tuntuni a kai shekaru an daina wannan wannan babu wani abu da a wannan tsinuwa tsinuwar mahaifi idan yayi sa bi haqqin da gaskiya shine za a yi amma idan ya zamanto ba da gaskiya yayi ba Allah ba zai tabbatar masa da abin da ya faɗa ba kuma sannan a kula da cewar ita biyayya ga mahaifa a cikin ma'arufi ne innama ta'atu bil ma'ruf biyayya a cikin abin da yake karɓe ne a cikin shari'a a hana mutum zuwa masallaci ko a hana mutum zuwa tafsiri wannan ba ma'arufi bane kuma babu biyayya da wani mahalicci a cikin ga wani makhluki a cikin saba ma mahalicci na'am wannan yace malam Allah ya saka maka da aljanna ya ƙara lafiya da nisan kwana mai albarka meye nisabin zakka a bana saboda ina rayuwa tsakanin Kano da Jigawa kuma na ga nisabin kamar ya bambanta a kalanda Allah ya saka da alkhairi ya ji kan hajjiya. Eh mun sha bayani akan misabi da yanda ake lissafin sa. Ina ganin ka nemi bayanai waɗanda aka yi mun yi ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Misabi ba a cewa ga misabin shekara. Misabi sarrawa yake kullum. Ko she muna cewa ran da yake fitar da zakkar ranar da fitar da zakkar ta yazo a lokacin za ka bincika ka ga nawa ne misabi a wannan rana. Sai ka san menene nisabi din domin ko abin da ake sawa a kalanda suna sawa ne lokacin da suke lissafi to shi kuma farashin gwal canzawa yake yi farashin azurfa ma canzawa yake yi kuma farashin gwal din nan da dala yake tafiya kuma farashin dalan nan canzawa take yi saboda haka idan ta canza dole ya canza kuma ta a bisa miƙiyasin dinari nisabi miliyan goma sha biyu ne ƴan watannin baya da suka wuce amma yanzu a wannan satin ya kai miliyan goma sha tara saboda yanda farashin gwal yake canzawa da kuma yanda farashin dala ita ma take canzawa tunda yanzu kwanaki da yake dalar ta yi ƙasa hisabin ya yi ƙasa amma kuma yanzu da yake dalar ta soma ɗagawa a naira ta soma karyewa ya zamanto lissafin wato yana daɗa ƙara ƙaruwa wannan a bisa abin da muka zaɓa na kan cewa lissafi ana lissafinsa ne da zinari ba da azurfa ba tsakanin yadda waɗansu su suke gani kuma wataƙila wannan shi ne ya sa suke cewa bambanci tsakanin Kano da Jigawa to wannan ya danganta da irin abin da suka aka ɗauka shi ne misali mu dai muna kan cewar lissafi ana lissafin sa ne da farashin gwal ba da farashin azurfa ba wallahu ta'ala a'lam in ce tambaya ta biyu dan Allah malam a ƙara jan kunnan matan da suna haila kuma suna shigowa masallaci su ɗauki qur'ani ibu 60 suna karantawa in an yi musu magana wallahi malam ba sa ji eh to abubuwa guda biyu a cikin nan na farko shigar mai al'ada masallaci mafi rinjayen magana kul abinda jama'irin malamai suke akai daga ciki al-mazahibul arba'a shine cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci mace mai haila ba ta shiga masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito ya ce inni la uhillu al-masjid bi ha'idin wala junub, bana halatta masallaci ga mai haila ko ga mai janaba. Kuma Allah ya hana mai janaba shiga masallaci, domin ba da aula mai haila. Mai haila ita ma tana ɗaukan wannan hukunci da duk babinsu ɗaya, musamman wannan hadisin, duk da yake hadisi ne wanda yake akwai magana a kansa, yana daga abinda Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi ya yi tafarruji da shi, kuma ba a karɓan abinda yake ya kaɗaita da shi, amma yana da abinda yake masa shaida. Shi ne Aisha radiyallahu anha, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, mi komin tabarma yana cikin masallaci, sai ta ce ina haila, sai ce hailaki ba a hannunki take ba. Ta ga inda ba don ta san cewar mai haila ba ta shiga masallaci ba za ta kawo wannan hanzarin ba, saboda tana ganin ta miƙa tabarma hannunta ya shiga cikin masallaci, wannan kamar ta shiga masallaci ne. Sai ce mata a'a, mutane ma malamai suka ce shigar ba'ali ba shigar dubi, duk ɓangare ya shiga bai nuna cewa komai duk ko ina ya shiga ba. Saboda haka bishiya in tana cikin hillu, reshenta yana cikin harami, in an sare ta ba a sare bishiyar harami ba, tsakanin inda bishiyar a cikin harami take. Kun ga wannan yana nuna kan cewa a wajen Aisha radiyallahu anha ta san me al'ada ba ta shiga masallaci, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita a haka. Sai dai kawai ya ce mata hailaki ba a hannunki take ba, ma'ana shigar hannu ba zai zamanto kamar kin shiga masallaci ba. Wannan shine abin da yake mafi inganci, amma sauran abubuwa da ake hujja da su wanda suke nuna kan cewar akwai mai shafar mai sharar masallaci tana kwana a masallaci, kuma wannan ba zai hana a ce tana haila ba, amma ba a taɓa ruwaito kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranakun haila ta take kwana a masallaci ba, wannan ba hujja ba ne. Abu ne aka gina shi a bisa zato da bisa abin da ake tsammani haka ne. Bayan na farko tukuna mai sharar masallacin, a wata riwayar ma an ce ba mace ba ce, namiji ne. Saboda haka tunda akwai wannan ihtimal din, ba za ka kawo abin da ake ta baba a kansa ba, kace za ka saka hujja da shi ka rushe abin da yake tabbatacce daga ingantaccen koyarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ɗaukan alkur'ani cikakke da mace mai haila, shi ma wannan akwai saɓani, amma mafi rinjaye shi ne ba za ta ɗauka ba, kamar yadda mai janaba ba zai ɗauki alkur'ani cikakke ba. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa ya zuwa ga Amr ibn Hazm da mutanensa na Yaman, daga cikin umarnin da ya musu Allah ya masa alkur'ani illa fahir, kar wani ya taɓa alkur'ani sai mai tsarki. Mai tsarki a cikin shari'a ana nufin tsarki na shari'a. Waɗansu sun ce ma'anar wannan ana nufin wato musulmi, domin musulmi shi ne wanda yake mai tsarki. Kafiri kuma tunda Allah ya kira su najasa, haka sun su musulmi shi ne mai tsarki, to ana nufin mumini shi ne zai iya taɓa alkur'ani don da mushriki. Amma wannan saɓanin zahiri ne, saɓanin abin da yake a zahiri. Idan zahiri a shari'a aka ce mai tsarki, tsarkin da ake nufi shi ne tsarki daga ƙaramin kari da tsarki daga babban kari. Shi ne mutum yana da tsarki daga abin da yake warware alwala, yana da tsarki daga abin da yake warware wanka. Saboda haka mace mai al'ada ba za ta taɓa alkur'ani kamilan ba, babu laifi za ta iya ɗaukan juzu'i ko alkur'ani da yake tare da shi a cikinsa akwai tafsiri ko akwai fassara, wannan ba mushaf ba ne. Amma mushaf bisa wannan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya masa alkur'ani illa fahir, to mafi ingancin magana shi ne mace mai al'ada ba za ta ɗauki alkur'ani izuki sittin ba. Wannan akula, kuma akwai kurakurai da gaskiya makarantunmu na Islamiyya na tahfizul Qur'an suke yi, da suke da yara 'yan mata suke da ajujuwa a cikin masallaci, su buɗe ajin 'ya'ya mata waɗanda yake cikinsu akwai wanda yake sun fara al'ada a cikin masallaci. To su yaran nan fa sun taso a kan cewa shiga masallaci da mai al'ada ba komai ba ne, ba su san ma ba a shiga ba, ba san wanda ya musu wannan fatawa ba. Mun yi mu gyara musu, amma haka suke yi. Wannan fatawar kuskure ce, duk da yake an samu waɗanda yake suka fito suka faɗe ta, irin su mai abin nan Sadiq Hassan Khan da shi kuma ya bi Shawkani, aka samu kuma waɗansu daga cikin talabatul ilm suka ƙarfafa wannan matafar har suka yaɗa ta. wannan cin karo ne da zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wata hujja mai karfi ba saboda haka malamai su kula idan za su sanya yara a cikin masallaci su sanya maza ko kuma ƴan kananan mata amma in mata waɗanda suke a cikin su akwai wanda suka fara al'ada kar a kasu su rinka karatu a cikin masallaci kar ku gurbata mana tarbiyar yara su taso suna tsammanin mace mai al'ada ba wani abu za ta shiga masallaci mu mun taso iyayenmu da ƴan uwanmu sun san mace mai al'ada ba ta shiga masallaci a cikin tarbiyar su da ilimin su kenan bisa abin da yake shine mazhabar shine mazhabar din shine mazahib din da baki dai mazhabobin nan guda hudu saboda haka lalle a gyara wannan kuskure a samu waje waɗanda yake mata za su iya zama a harabar masallaci za su iya zama a wani a aji da makamantan wannan amma banda masallaci a cikin wanda in za a shige shi sai an yi bismillah da addu'a shiga masallaci tsakanin kamar haraba ko wani bangare wanda yake ake ko kamar dan tsakar gida kafin a shiga cikin masallacin shi wannan babu laifi mace za ta iya zama nan wajen wallahi ta'ala a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون
Allah jalla wa ala yake innal ladina qalu rabbuna Allah haqiqa waɗannan waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah thumma istaqamu ubangijin mu kadai Allah ne thumma istaqamu sannan suka daidaita suka miƙe suka tsaya kan tatanazzalu alaihimul malaika mala'iku suna sassaukowa kansu Allah ta khafu suna cewa kada ku ji tsoro wala tahzanu kada ku yi bakin ciki وأبشروا بالجنة كما كيفرن تكي دا الجنة التي كنتم توعدون ودكوك كسنشي أنا ألقور سامك إتا أكن خرشنا من ذنن الله لأن دا الله يا أمبتي وأن دا فيك بجريما النبي صلى الله عليه وسلم دبر الجن القرآن أقفتي abin da aka yo aka gargade su da shi na azabar waɗanda suka gabata da kuma abin da zai zo musu ranar da ake tayar da su zuwa ga wutar jahannama akan aka wato akan sanje to sai kuma tunani zai zo da waɗanda yake su kuma basu gujire ba fa su kuma sun karbi sakon na annabi sallallahu alaihi wasallam sun yadda da ayoyin na Allah sun yadda da wahayi da ake karanta musu na alqur'ani basu ce su ba za su saurara ba ba za su saurare shi ba su kuma menene makomar su to sai Allah madaukakin sarki ya ambace su da sifofi na yabo na tsarkakewa da nuna irin girman matsayin su da irin sarkin da suke da shi yace waɗanda suka ce rabbuna Allah ubangijinmu kadai Allah ne wato wannan akwai uslubi ne na al-qasr ba kawai rabbuna Allah yana nufin ubangijinmu shine Allah wato suna waɗanda suka ce ubangijinmu ba wani bane sai Allah shine ma'anar rabbuna Allah a larabci domin abinda ake ce ma ta'riful musnad wal musnad ilayhi juz'in jumla duk su biyu su zamanto abin su zamanto sanannun abubuwa wato ma'arif ba abu wanda yake na kira ba abu wanda yake ba a ga wato yana buƙatar a bayyana ne wane ne shi an ce ubangijinmu kaga sananne ne ubangiji ba na kowa ba namu Allah kuma wannan shine al'alam sanannen suna madaukaki wato ubangijinmu ba wani bane illa Allah waɗanda suka faɗa haka wato suke tauhidi to wannan shine asasin wato kamalar dan adam sani na hakika sanin Allah kamar yanda Ibn Ashur ya faɗa a cikin tafsirinsa yace wannan sifofi guda biyu cewa rabbuna Allah kuma saqamu sune asalin kamalar dan kamalar da mutunci yazo da ita domin qalu rabbuna Allah wannan ya nuna kamalar zuci shine sanin gaskiya domin mutun ya shirye da wannan gaskiyar ba wai ka san gaskiya ba dan ka nuna kan cewa ka tara sani ko kana da certificate ko kana da matsayi kana da title kana da wannan a'a ka san gaskiya dan ka shirye da wannan gaskiya wannan shine mataki na shine abin da yake tabbatar da karkin zuci domin shi kamala ilimi ne na yaqini da kuma kyakkyawan aiki sanin Allah da cewa shine ya cancanci bauta wannan shine asasi na ilimi na yaqini sannan bangare na biyu kuma sun mastaqamu sannan suka yi istiqama aya farkon surar ta ambaci istiqama fastaqimu ilayhi wastaghfiru ku yi istiqama ku tsaya wato ku tsaya da gaskiya ya zuwa ga Allah to ma'anar sun mastaqamu suka tsaya da gaskiya ya zuwa ga Allah wannan kalmar tana da muhimmanci yadda aka samu khulafa'ur rashidun innan guda hudu kowa ya kawo tafsirinsa ga wannan kuma kusan duk ma'anar zuwa ga abu ɗaya ne sayyidina abubakar yace lam yushriku bihi shay'a basu shirka da Allah ba shine sun mastaqama wato basu shirka da Allah ba sayyidina umar radiyallahu anhu yace istaqamu ala tariqati ala tariqati li ta'atihi wa lam yarubu rawagana ta'ali yace sun tsaya a kan tafarki na da'a ga Allah ba su rinka karkata suna waiwaye irin waiwayen dila ba kusan dila saboda rashin gaskiya baya kallon gabansa kullum yana tafiya yana kallon nan yana kallon nan saboda kullum yana ganin saboda rashin gaskiya to su ba su zamanto kamar dila ba sun tsaya kyam sun kama alƙibla su ita suka yi haka sayyidina umar ya fassara istiqama sun tsaya a kan tafarkin da'a sayyidina usman kuma yace akhlasul amala lillah sai kan suka yi ikhlasin aiki dan Allah sayyidina ali kuma radiyallahu anhu gabaki daya shi kuma yace kuma addu al fara'id sannan suka aiwatar suka kawo ayyukan farillai to istiqama tana wato qalu rabbuna allah wannan imani kenan da yaqini da sani al istiqama ita ce kuma aiki to manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanda ya gabata da aka tambaye shi nasiha wanda zai yi a cikin musulunci a wanda shi Sufyan al-Thaqafi yace bari saki tambayar wani ba yace qul amantu billah thumma istaqim kaga abinda ayat ta faɗa kenan yace nayi imani da Allah sannan ka tsaya kan akan haka kuma ita istiqama kamar yadda ya gabata muka ambata da abinda Allah ya faɗa a cikin fastaqimu ilayhi wastaghfiru ba za ka iya iyakance mata 100% ba amma sai an hada ta da istighfari kullun kana kokari kana gogayya kana kokari kana gogayya dan ka tsaya kan akan daidai kuma kana neman gafara Allah akan tafsiri da kai akan wannan to anan sai Allah ya faɗi sakamakon wannan sakamakon su shine ta tanzalu alaihimul mala'iku mala'iku suna sassaukowa zuwa gare su wannan sassaukowa ta mala'iku a malaman tafsiri sun fassara ta da fassara daban-daban akwai to daga as-suddi da mujahid ibn jabr da as-suddi isma'il ibn abdurrahman al-kufi da kuma zaid ibn aslam da ɗansa abdurrahman ibn zaid ibn aslam duk suka ce wannan lokacin mutuwa ne lokacin mutuwa kuma kamar ayar da ta zuwa ku ba abin razani bane kada ku ji tsoro wala tahzanu kada ku dukin ciki akan abin da kuka bari a baya ƴaƴan ku da abubuwan da kuka yi da iliminku da ma duk abubuwan da kuka bari a baya al'umma da kuke tare da su na musulmi ta ku tafi bakin ciki ku Allah ya dace na cikin alkhairi wato abinda za su ga ya musu kenan su fita daga cikin duniya cikin aminci ba tsoro ba bakin ciki shine dan shi wato tsoro shine halin kuncin zuci akan zaton wani mummuna zai same ka shine tsoro akan tawakkuin samu zato ne wato kunci ne da zuciyarka take samu damuwa saboda kana zaton wani mummunan abu zai same ka same ka din shi ko bakin ciki shi ma kunci ne na zuci akan samuwar wani abu akan wani abu wanda yazo ya same ka wanda ya hana ka samun wani amfani ko ya afkar da cuta a gare ka ya riga ya faru sai ka rinka bakin cikin wannan abin da ya faru ka zauna cikin damuwa ka kasa mantawa ka ci gaba da rayuwa ya garmanto ya gagare ka to waɗannan abubuwa ne waɗanda suke hana dan adam wato rabauta da walwala da ni'ima a cikin rayuwa to Allah ya kore musu yace mala'iku za su gaya musu haka hadisin al-bara ibn azib wajen sifanta halin mumini idan yazo fita daga duniya nace mala'ikun rahama za su zo masa za su ce mata abshir bil rawh wal rayhan wa rabbin ghayr ghadban ayi al-bishr da wato iska da ni'ima ta aljanna wa rayhan da kanshi da ni'imar aljanna da haduwa da ubangiji ba mai fushi da kai ba wannan abin da za su gaya masa kin to babu aminci ai kamar wannan wannan ma'ana ta fassara ta farko da suke yi kenan an yi wata fassarar cewa wannan lokacin tashi ne daga cikin kabari ana tashin su daga cikin kabari yayin da wato kamar ana tashin su daga cikin kabari sai mala'iku su sauko su zo wajen su tsakanin kafirai waɗanda su za a kora su ana tashin su daga cikin kabarin a lokacin nan suna tashi za su ga mala'iku na jiran su kora su a tantange zuwa jahannama suka wannan sai sun tashi suna tashi sai su ga saukowar mala'iku mala'iku suna saukowa sai su gaya musu wannan kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki ku yi farin ciki ku yi albishir da aljanna saboda haka tashin hankalin filin tashin alkiyama ba zai same su ba shi yasa Allah ya ambace su da cewa la yahzunuhumul faza'ul akbar razani mafi girma ba zai sa su bakin ciki ba saboda wannan bishara da suke samu daga mala'iku waɗansu kuma suka ce a wannan ana nufin saukar mala'iku a halayen duk waɗannan halaye tun a ba wai kawai lokacin mutu ba tun a nan duniya saboda mala'iku suna saukowa akan muminai a nan duniya kamar yadda suka sauko gare su lokacin yakin Badr يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب kaga yayin da ubangijin ka yayi wahayi ga mala'iku yace anni ma'akum ina tare da ku tabbitul ladina amanu ibada sabati tasbiti karfin hali karfin rai da mu'minai to da haka sai su je su tabbatar da su saboda akwai masu wa'azi da Allah ya sa a cikin zukatan mu'mini waɗanda yake suke gaya masa a bisa akatin waswasin shaytani kuma yanda yazo a hadisin Nawas ibn Qunan to wannan yana daga cikin sassaukowar mala'iku yana daga cikin sassaukowar mala'iku mala'iku da suke sassaukowa lokacin salloli mala'ikun dare da na rana da suke sauka lokacin sallar asuba da lokacin sallar la'asar da idan sun koma Allah zai tambaye su a wani hali kuka samu bayina kuma a wani hali kuka bar su suka ce ya Allah mun same su suna sallah mun bar su suna sallah saboda na rana za su zo lokacin sallar asuba in lokacin sallar la'asar na dare za su zo su kuma na rana a daren sallar la'asar za su tashi saboda haka za su bar su suna sallah na dare su zo su same su suna sallar la'asar su bar su suna sallar asuba to wannan yana daga cikin sassaukowar mala'iku kuma saukar mala'iku da suke yayin da suke yi yayin da mu'minai suke makamin tsoro da razani su amintar da su su nuna musu kan cewa nasara Allah na tare da su su daura zukatansu shine kamar na yakin Badr din a tabbitul ladina amanu ku bada sabati ga wanda suke imani to shine sakina za ta sauka kuma kamar yanda muke ta fada a majalisai wanda muna kauna wannan yana daga cikin irin waɗannan majalisai mutanen da suke haduwa a cikin daki daga cikin dakunan Allah suna karanta littafi suna darasunsa mala'iku suna lullube su kaga kenan suna saukowa lullube su haka nan ما تقوى در ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر ملائكة سنة تقوى أتكنت جاء الروح شيني ملائكة جبريل هل شيء ملائكة جبريل ينا تقوى أو نندرين ليلة القدر وانا تقوى تفكي أنت وكاقني جو وانا تقوى ملائكة شيني وانا جاء الله يسا يداكي دقنون وانا تاكي ياسا مسكينة ياسا مؤمسا والدؤوئي ya samu tawfiki wata kila har abada daga nan shike nan ya samu ba zai taba dacewa ba Allah ya samu cikin shi to sannan Allah ta'ala yace nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya su mala'iku dai suka ci gaba da cewa mu ne majibuntan ku a rayuwar duniya mu ne muke tare da ku ai mu ne muke kare ku daga shaytanu kuma muke muku ilhamar alkhairi muke sanya ku ku samu katari ku samu dacewa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yaje ya nemi alƙalanci ya nemi kamun kafa da mutane dan a bashi a nada shi zama alƙali ya kyale shi da kansa wanda ko aka janyo shi aka tilasta shi aka nada shi alƙali ya karba to Allah zai sanya Allah zai taimake shi zai sanya masa mala'ika da zai rinka masa katari yana sa shi a daidai idan zai yi shari'a ko in an kawo ana nema a rude shi ana nema a yaudare shi sai kaga mala'ika yi masa ilhama sai kaga an ga kamar wani sihiri yake yi okay wannan binciki kaza ana bincikan wannan abin sai a gano ƙaryarsa ilhama ce to akwai mala'ika wanda Allah yake tsakuwa ga irin waɗannan bayin Allah na kirki waɗanda suka tsaya akan gaskiya kuma suka shiga cikin harkar alƙalanci din ba don amfanin duniya ba sai don an tilasta su ne kuma suka yadda suka karɓa Allah yake musu katari to kun ga wannan yana daga cikin wilaya mu ne wato jibintar al'amari mu ne waliyanku a rayuwar duniya wato wannan sai yazo a bisa akasin abinda Allah ya ce makafirai yace wa qayyabna lahum qurana muka hada su da abokai malzumta na sharri qarinai su ne shaydanu na mutane da shaydanu na aljanu waɗanda suke zayyana musu haramu suke zayyana musu kafirci da sakon Allah to su fa waɗannan mala'iku ne wanda suke musu suke kasartar da su suke sanya su su dace da daidai a cikin abubuwan da suke yi sai kaga sun yi magana sai kaga maganan nan kowa ya sallama wannan ita ce magana saboda gaskiya yadda hakki yadda take da hakki wannan a rayuwar duniya kenan wasil akhirah haka nan ma nuni majibincin ku a lahira ai ta hanyar zamu muku ceto da kuma zamu hadu da ku mune muku gaisuwar kirki wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum wato zamu kasance tare da ku har sai kun shiga aljanna sabanin kabilan kafirai walakum fiha ma tashtahi anfusukum kika ci gaba dai da gaya musu kuma abinda duk rayukanku suke sha'awa tabbaci ne a gare ku a cikin ta a cikin aljanna wato na daga dukkan dadadan abubuwa walakum fiha ma tad'un kuma abinda duk kuke nema kina tabbata a gare ku a cikin ta yar abinda kuke so har ma wani lokaci ma kamar yadda muka karanta muka ambaci hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira har Allah ne zai rinka ce ma a dan adam ki to ka manta da abu kaza shifa sai ya fada duk wani abu wanda mutum yake nema buzulan min ghafurir rahim wannan abun wato za su ci gaba da gaya musu wannan saukar bako ne daga ubangiji wato saukar bako ne gare ku daga ubangiji mai yawan gafara mai tsananin jin kai wato annuzul shine farkon abincin da ake kawo ma bako idan ya zo shine abinci na special dukkan larabawa suna da wannan al'ada idan bako ya zo sai ka yanka masa sai ka yanka masa dabba ko rago ko dan tauri ko kinkiya ko akuya kun kuma ya kafe ta mara kuni in bako ya zo sai kai kuma ba za ka ci ba kaddamar mutanen gidanka ba za su ci ba abinda bakon ya ci yayi saura shine mutanen gidan za su ci asali sun samu wannan daga al'adar Annabi Ibrahim faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin hamid eh da al'adar Annabi Ibrahim to Allah shi ma yana da nasa shine nuzulan mala'iku suke faɗa abinda za a tare su in aljanna wannan yake karfafa cewa wannan saukar da Allah yake nufi duk da yake mala'iku an tabbatar suna sauka lokuta daban-daban amma wannan saukar da Allah yake nufi lokacin mutuwa ne lokacin mutuwa saboda haka damuwa da tashin hankalin mutuwa sai ya zamanto Allah ya mantar da su saboda irin waɗannan maganganu na bishara shine yake karfafa haka cewa wannan shine saukar baki da Allah yake musu daga ubangiji mai yawan gafara Allah ya ambaci kansa da wannan sifa saboda ya nuna cewa ya gafarta musu saboda tunda an ce istiqama ba za ta yiwu ba 100%, to ya gafarta musu tawaya da aka samu ta istiqama su shi ka yake daga ubangiji mai yawan mai tsananin gafara wato mai tsananin gafara mai yawan gafara mai tsananin jin kai to sannan Allah ta'ala yace wa man ahsanu qawlan wannan kuma zancen Allah ne to wane ne yafi kin zance mimman da'a ila Allah bisa wanda ya kira zuwa ga Allah wa amila saliha kuma ya aiki kyakkyawa wa qala innani minal muslimin kuma yace ni hakika ina cikin musulmi wato babu wanda yafi wannan kyan zance babu wanda yafi wannan kyan zance waɗanda suka ce rabbuna Allahu inna ba wanda ya kai su kyan zance saboda sun faɗi magana ta hakika domin ina da wani ba Allah ne yake da ya tara mu ga baki ɗaya ba yace alastu bi rabbikum qalu bali suka ce bala anta rabbuna to abinda suka faɗa kenan kawai haka sai Allah yace ba wanda ya kai kyan zance irin wannan kafirai ko sun faɗa a ruhinsu amma a duniya sun ki bal sun ce ma mai faɗan wannan wato a duhun kai yake yi tsora mutane yake yi akan dole sai sun bi addini bisa tilas yana tsora su akan sifofi dai marasa kyau da suke ambato akan musulmi kuma bayan ya faɗi haka Allah yake kuma ya aikata kyakkyawa tsakaninka da Allah saboda haka maganarsa ta dace da aikinsa ba kawai ka faɗa ba amma kuma aikinka wani abu daban a'a yayi aiki nagari sannan kuma yayi alfahari da musuluncinsa wato ya farraha yace ni ina cikin musulmi wato na miƙa wuya ina cikin musulmi wato bai yi kamar cewa shi musulmi bane ya bayyana yayi ya nuna alfaharinsa da cewa shi musulmi ne saboda haka duk abin da zai saka ka rinka kunyatar bayyana addininka na musulunci ka guje shi za ka zamanto a cikin waɗanda ake musu wannan bishara ba kuma wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki wannan ishara ne ga cewa waɗannan fa su ne waɗanda suka ce habbunallahu kuma taqamu sannan Allah ta'ala yake wala tasawi alhasanatu wala sayyi'a kyakkyawa ba ta daidai da mummuna ai wato ba ta daidai a wajen sakamako da kyakkyawan akiba da kuma ma a duka asalin su dan Allah ya gina dan adam akan sanin kyakkyawa da santa da sanin mummuna da inta kuma ya san cewa kyakkyawa ba daidai take da mummuna ba adalci ba daidai yake da zalunci ba kyauta ba daidai take da rowa ba hakuri ba daidai yake da raki ba kaskantar da kai ba daidai yake da girman kai ba tausayi ba daidai yake da kautatawa da jallazawa duk wannan abu ne wanda Allah ya gina shi a cikin asalin halittar dan adam kyakkyawa ba daidai take da mummuna ba saboda sai Allah yake idfa billati hiya ahsan ka ije wato da abin da yake shine mafi kyau ma'ana ba a faɗa abin da zaka ije ba amma an fahimce shi yayin da aka ce ka ije da abin da yake mafi kyau ai ka ije mummuna da aka yi masa da abin da yake shine mafi kyau ba a ce wato ka ije da kyakkyawa ba a'a da abin da yake mafi kyau sai idan ka sami iko akan wanda ya munana maka to kyakkyawa shine sai masa akwa to ba komai shikenan ba komai sai masa akwa amma mafi kyau yayi maka sai ka dauko dunkuleniyar kyauta sai masa ta ɗauko gagarumar kyauta ke masa wannan shi ne al-ahsan shi ne mafi kyau shi aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗa masa tare da cewa a kai yake don a tarbiyyantar da mu kamar wato ka samu mutum ne yana ta zaginka yana ta aibata ka kai kuma kana zuwa ka samu damar inda za ka yi masa lamba mana inda za ka gama da shi sai ka kama yabansa ka ce wani ai ba abin da muka sani sai alheri wani ɗin ai shi ne kaza ai shi ne kaza nan ku ya riga ya je ya ɓata ka musamman wajen dai abin duniya da aka fi kowa fafutuka wajen nema ya riga ya ɓata ka ba za a baka takara ba an je an gama shiri an riga an soke sunanka an manta da kai saboda ya ce kai ne mai kaza kai ne mai kaza ba ka tare da jam'iyya antipathy kake yi ya faɗi wannan kai kuma kana zuwa sai ka ce ga wane ka an san kuna tare wane ha ai wane sai shi shi ne fa ya faɗi kaza da kaza a kanta haka da Allah ka kyale shi wannan kawai abu ne wanda yake yana faɗa ai ba komai shi dai shi ne ya dace in sai banta to wannan shine idfa billati hiya ahsan wannan dai shine miqyasu a roma yana cewa zai yi yanzu wannan dai shine ma'aunin in mun yi to shine muka yi ruko da alkitabu was sunna in ba mu ba da sauranmu Allah yake fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun abu da ni ne masa kaza ni masa kaza amma da abin da yake a kaina to sai inda karfin sa ya kare wajen kare ka kaga mai hukunta dauki fansa Allah ya daukan maka fansa ya mayar da shi ya zama turin dinka yayin da za a ce cewa ka rasa wanda zai ce cewa ne kaka ji shi kuma ba kai kai kokari ba amma ya ce kai kai ta hanyar yin Allah wani misali ne da cewa Abdullahi ya kawo yake kamar mutum ne ya kashe ɗanka kai kuma sai ka zo ka samu ɗansa a hannun maƙiyi ya kama shi ya yi garkuwa da shi zai kashe shi sai ka ce nawa za ka ba shi don ya sake shi sai ka ba da kuɗi don a sake shi shi kuma fa shi ya kashe ɗanka to to kaga sai ya zamanto in kai haka makiyinka sai ya zamanto kamar abokinka makusanci a wajen soyayya wannan ayar ta hada makarimul akhlaq manya-manyan dabi'u wanda duk yayi aiki da wannan ayar to ya samu tsari da kariya daga shaytan kuma makiyansa zasu ladab gare shi duk zasu duk zasu mika wuya kowa ya ji mika wuya zasu farkonta matakinta na farko shine in ka hadu da makiyinka kai mata sallama mataki na farko kenan daga nan sauran kuma za su biyo to shi yasa wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai wani bakauye balaraban kauye yazo ya ci kuma kallon rigarsa kuma rigar tana da cin baki mai taushi da ya ci kuma kallon ya fitga kuma sai shata a wuyansa wuyansa ya ja sannan ya kira shi da sunansa ya ce sa a yi min laftu a kan waɗannan raƙuman nawa daga dukiyar Allah domin ta Allah ce ba ta ka bace ba ta mahaifinka ba ce sai ya ce masa ishu sallallahu alaihi wasallam ya ce eh almalu malullah eh dukiya ta Allah ce wa ana abdullah kuma ni bawan Allah ne sannan ya ce ku yi masa laftu sannan sai ya ce to sai ya juya kawai sai ya tafi abinsa sai ya kira shi ya ce to in rama abin da kai min ya a arabi ya ce a'a ba za ka rama ba ya ce to saboda me ya ce domin kai ba ka mai da mummuna da mummuna sai dai kai afuwa ka sau da ka ba za a iya koyon wannan ba za a iya koyon wannan ba dole mu kamanta dole mu kamanta to shi yasa kun ga da Allah ya faɗa haka ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru babu me babu wanda ake bama wannan babu wanda ake bama wannan hali ya hadu da shi ya zamanto yana yayi gogayya har ya samu ya cimma wannan matsayin yana yi illa alladhina sabaru sai waɗanda dama can sun riga sun yi hakuri dama can sun sufantu da sifar hakuri wato sun saba da kare zukatansu akan abin da ransu baya so kuma tarbiyyar da ake mana kenan a azumi tarbiyyar da ake mana kenan a azumi yanzu wanda yazo ya zage ka ka kasa hakuri ka taso zaka aika da shi kaga sai ta kunce maka sai ta kunce maka saboda haka sai mutum ya yi ma zuciyar sa linzami illa alladhina sabaru kama yulqaha illa zu hazzin azim babu mai samun wannan shi ma abucin rabo mai girma wanda Allah ya yi masa rabo mai girma na alkhairi da kamalar yaqini ko kuma ya yi masa rabo na samun wato sifantuwa da sifofin makarimul akhlaq sannan Allah ta'ala sai ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nafsun idan wata wato chaka ta same ka daga shaytan wato wani abu wanda zai sarrafar da kai ya same ka daga shaytan in ya same ka ku ga nan an zo da imma imma saboda abin a kaddara ne saboda irin wannan ba ya samuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shaytan ba shi da wannan sukanin akan ta saboda ma'asumi ne shi yasa aka zo da in kira ta kadiri wato a kaddara amma wannan abin zai same ka amma yayin da ya zamanto dangane da sauran su ne dangane da waɗanda ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai aka zo da ida yayin da wanda yake cike nuna afkuwa inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru masu takawa yayin da mace mai kewayowa daga shaytan yazo ya kewayo dan ya sarrafar da su in ya same su tadhakkaru sai su suna da Allah da hamu busuru su sauran gama garin mutane shaytan zai iya samu shi to amma su ake nufi da nan bidan tarbiyya cewa idan wato wata fitga ta same ka daga shaytan wata wani suka annaha wato annazb shine al wato shine annah a cikin mutum to wato ma'ana abinda zai zaburar da kai daga shaytan ya mantar da kai abinda yake shine daidai kun wani abu ya same ka irin wannan fasta'id billah nemi tsari da Allah nemi tsarin Allah wato daga sharrin shaytan karka bi shi wato shine jawabin sharadi din ka nemi tsarin Allah domin shi shaytan ba ta ganin ka saboda haka ba za ka iya kokawa da shi ba maganin ka al-isti'aza ka nemi tsarin Allah ka ambaci sunan Allah gare shi shikenan sai ya kuye ya likimo amma yayin da ba ganin su kake da mutaka ce ba ke gogayya da shi innahu huwa as-sami'ul alim wallahi shi Allah shine mai ji ga wannan isti'aza taka kuma masani wato da abin da kake nufi na ka kyautata ma kanka kuma ka kubuta daga sharrin shaydan idan kuka kula guri biyu da Allah ya ambaci ka ije mummuna da kyakkyawa insha Allah ya biyar da shi da neman tsarin shaydan kuma ishara ne ga cewar shaydan ba zai kyale kace wannan ba ko da ka nemi tsarin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul mu'minun idfa adillati hiya ahsan idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun haga kan yace ide da kyakkyawa da abubuwan da suke yi maka na mummuna ka ide abubuwan da suke maka munana da kyakkyawa nahnu a'lamu bima yasifun mun san abin da suke shiryawa kan yace wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kace ya Allah ina neman tsarinka daga waswasin shaytan wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun ina neman tsarinka daga salar kulum saboda abin da yake tsayawa tsakaninka da makarimul akhlaq nan da aka ambata wato fitigar shaytan saboda haka ka tanadi isti'aza bayan ka tanadi hakuri ka tanadi kuma isti'aza neman tsarin Allah dukkan nan Allah madaukakin sarki yake ha wa min ayatihi al-layl wan nahar daga cikin ayoyin Allah akwai dare da rana wato ayoyi akan kadaituwar Allah da cancantar sa ga bauta da girman sa akan cewa ko babu wanda yake bashi da kishiya bashi da fara bashi da kini don ba wanda yake iya dare da rana in ba Allah ba wanda zai iya kawo su ba wanda zai iya tafiyar da su in ba Allah kowa duniyan nan gabaki daya sai dai kawai ku zura ido kawai gadare yayi rana ta gadare yayi kujira rana ta yi rana ta yi kujira dare yayi ba ku da wani katabi ba wanda kuma za ku kira ku ce ya canza muku wannan sai saboda haka wannan ya isa ya zama to dalili akan samuwar Allah da kadaituwar sa washamsu wal qamar da kuma rana da wata su ma ayi duk Allah ne sai sannan ku ce babu masani babu sani abinda kuke ta kokari ku gano a physics Newton ya je yayi ya kawo ta gravity din daga baya Einstein ya zo ya ruta masa yace a'a ba haka bane tunanin ka gaba kike kuskure shi ma kuma yayi akan abinda yake ilimi ya kai daga baya Allah ya bude ilimin ku kila a gano kurakuran sa shi haka wannan ya nuna ilimi to sannan sai Allah ta'ala yace la tasjudu lishamsi wala lilqamar kada ku sujada ga rana kada ku sujada kuma kada ku sujada ga wata wannan wato hali ne ga koyi da waɗanda suke yin wannan shine masu addinin sabi'anci wanda addini ne na waɗanda suke cikin Iraq a bangaren Iraq suke babu a cikin jazirar Larabawa duk da yake daga baya an samu ya gangara har zuwa Yemen kuma yanda yazo a kissar Annabi Sulaiman da Bilqis wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah na same ta da mutanen ta suna yin sujada ga rana ba Allah ba to kuma wannan shine yasa hanan Allah da Allah ya hana mini sujada ga rana da wata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu cewa kada mu yi sallah lokacin da rana take fitowa kada mu yi sallah lokacin da rana take faduwa domin kada mu koyi ni kama da masu bautar rana domin a lokacin ne suke sujada ga rana yasa aka tsananta hali yin sallah wannan lokacin dan ma kar ka shiga cikin wannan lokacin sai aka ce kai in ma kai sallar asuba ba nafila sai ma nafila ta ka taja ka har ka zo wannan lokacin ka zo kana yin sujada kai kama da masu bautar rana aka ce bayan sallar asar ba nafila dan kar ka zo kai tayi har lokacin da gab da rana za ta fadi zamanto kana yin sallah kai koyi da kafirai da suke sallah a wannan lokaci saboda isa matuka wajen wato nisan ta tsare shingen tauhidi har ba ni kama da masu shirka kar ni abinda masu shirka suke yi duk da yake Allah muke masujada
amma kar ya zama to a zahiri tamkar wato su da suke sujada a wannan lokacin mun yi tarayya da su wajen yin bautar su sai aka hana mu to saboda ikama saboda wannan hani na Allah yace kada ku yi sujada ga rana wala ku yi sujada ga wata wasjudu lillah ku yi sujada ga Allah alladhi khalaqahun wanda ya halicci waɗannan wato ayoyi guda hudu da aka ambata dare da rana da rana da wata in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi kai kuke bauta kaga nan ba ce in kuntum ta'budunahu ba in shi kuke bauta ma domin za a ce cewa da wannan ka amma sai ce in kuntum iyyahu ta'budun in shi kai kuke bauta ma to ku yi sujada ga Allah shi shi kadai ko in takbaru idan ku suka yi girman kai ga barin bin umarninka alladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahar wahum la yasamun to wadanda suke wajen ubangijinka wato ma'ana a wajen matsayin su suna rafiqul a'la shine mala'iku makusantan Allah mala'iku makusantan Allah irin su jibril su mika'il su israfil su hamalatul arsh makusanta da Allah jalla wa ala shine wadanda ake cewa wadanda suke wajen ubangijinka yusabbihuna lahu bil layli wan nahar ina tasbihi a gare shi dare da rana wato da'iman suna cikin tasbihi wahum la yasamun su ba sa yin su ba sa jinsuwa ai ba sa jin cewa abin ya ishe shi saboda tasbihi a wajen su kaman numfashi ne to kenan kaga sujadar ku ba za ta amfani Allah da komai ba in ba ku yi ba da tsarkaka tsarkaka wanda wane ku a ƙarfi wane ku a girma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa cewa Allah ya yi min izini nayi zance akan wani mala'ika nisan da ke tsakanin gefen idansa da fatun kunnuwansa nisan tafiya shekara da kaza ne to wannan fa halitta ne na Allah to tasbihi suke ga Allah kuma su ba sa jinsuwa saboda haka sai da dududu baka kai ko mita biyu ba a tsawo abinda ka gina ko tsawon dutsen dala bai kai ba to sannan ka rinka tinkaho kai ba za ka yi ma Allah sujada ba idan baka yi masa sujada ba sai ne waɗanda suke wajen Allah irin waɗannan halittu su ne masa sujada sai ka san irin galaxies din da ya halitta ka san me Allah ya ajiye a cikin wannan menene su wajen halittar Allah ne kuma sun san Allah saboda haka a cikin wannan akwai abinda zai sanya ma kafiri ya bar girman kai abinda zai sanya ma mai girman kai ga barin karɓar gaskiya ya bar girman kai ya san kancewa shi ba komai ba ne yayin da za a kamanta shi yayin da za a wato a fuskantar da shi cewar ga waɗanda suke wajen Allah su ga abin da suke to wannan shine wurare ɗaya daga cikin wuraren sujada sai dai malamai sun yi saɓani a ina ake sujada a aya ta farko ko aya ta biyu in kuntum iyyahu ta'budun anan ne za a yi sujada ko kuwa wahum la yas'amun yawanci mu duk wahum la yas'amun su ne muke yi saboda tafiya da muke yi akan ƙira'ar asin mushafinmu na ƙira'ar asin ne ƙira'ar ɗan kufa to su kuma shine mazhabar mutanen kufa su fiyanu tsauri duk da yake a cikin malaman madina akwai wanda suka tafi akan haka kamar irin su sa'id ibn al-musayyib da ita ce riwaya mafi inganci daga abdullahi ibn abbas riwayar farko ko ita ce mazhabar malik a mazhabar malik in kuntum iyyahu ta'budun anan za a yi sujada haka aka ruwaito daga ibn umar kuma da riwaya ta biyu daga abdullahi ibn abbas kuma haka aka ruwaito daga abdullahi ibn mas'ud ita ce kuma mazhabar al-layth ibn sa'ad to ko daga ina mutum yayi tunda ita dama sujada ko ka wuce ta da aya daya ana so ka dawo ka karanta ta ka yi ta saboda haka wannan sabani ne da aka samu tun daga makaranta cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga ina mutum yayi yayi wacce ce ta fi babu zancen cewar ga wadda take ko wacce ta yi daidai ne kamar tahiyya ce duk da yake a cikin tahiyya mun yi tarjihi ko mun ce tahiyar sayyidina Umar ta Malik tafi saboda maimaita fadin lillahi lillahi at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah maimaita sunan Allah da ake kai kan yata tafi jiddiki ta sayyidina ta Abdullah bin Mas'ud ta fi shahara ita babu wannan at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat Allah madaukakin sarki ta haska zukatanmu da hasken alqur'ani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu na alama ta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك على امام المتقين وسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ونبي الرحمه وضعته مقاما محمودا يحبطه الاولون والاخرون لغنا روحك عملنا ساعه من البركه ساعه ارشي كران الجمعه majuma'a da ita ce ta karshe a cikin wannan watan Ramadan Allah ta yi alƙawari a harshen annabinka sallallahu alaihi wasallam kana amsa addu'a wanda ya roƙe ka a wannan sa'a ta karshe ta ranar juma'a Allah ka amsa addu'o'in mu Allah kuma ga mu a cikin majalisi daga cikin majalisin lissafinka wanda yake a cikin daki daga cikin dakunanka wanda kake ambaton waɗanda suke a majalisi irin wannan tare da kai Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake ambaton su Allah dukkan abubuwan da muke roƙa da kuma za mu roƙa a wannan majalisi Allah ka ba mu Allah muna roƙanka ka amsa addu'o'in mu Allah ka ji kan mu ka ji kan magabatan mu Allah ka ji kan mu ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan malaman mu da ƴan uwan mu Allah ka shirye mu ka shirye zuriyar mu Allah ka shirye mu ka shirye iyalan mu Allah ka sanya albarka a rayuwar mu Allah ka sanya albarka a cikin ayyukan mu Allah ka sanya albarka a cikin ilimin mu Allah ka sanya albarka a zuriyar mu Allah ka sanya albarka a iyalan mu Allah ka sanya albarka أزكين الله سني البركة أنا أؤمن الله سني البركة أكونكم الله سني البركة أتكرم الله سني البركة أدورهم الله وأن سني مني مش أدعى الله تبيع مش بكاتم سيدنا وان جاء كي سيما أدعى من روحنا الله كأم سأدعى أن أبوان سني ما Allah a kai dan uwa wanda iyalinka da'in su CS da duk yawa ba Allah muna roƙanka Allah ka aminta Allah ka sauke Allah ka sa'i cikin nasara kuma Allah ka azurta su da zuriya tayyiba akwai mahaifin Sadiq Alhaji Abubakar Muhammad a ziyarar su an yi jana'izar sa a masallacin Khulafa ar-Rashidun muna roƙanka Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka ɗaukaka darajarsa na abinda kake ba ma wanda ya mutu ranar juma'a Allah ka ba shi sai wanda mahaifiyarsa ke fama da ciwon kafa muna roƙanka Allah ka ba shi lafiya kuma kuma yana neman addu'a Allah ka ba shi lafiya Allah ya kula ɗan uwa daban-daban da muke musu addu'a a wannan majalisi da suke mana wasiya da ma waɗanda ba su mana wasiya ba muna roƙanka Allah ka ba su lafiya Allah ka yi da shafaɗin su Allah ka inganta musu lafiya Allah mu ma Allah ka inganta mana lafiya Allah ka inganta mana lafiyar mu Allah ka sanya lafiyar mu ta zama to ƙarfi gare ka wajen gare mu wajen da'a Allah akwai Alhaji Mu'azu wanda yake neman addu'a akan harkokin sa Allah ya tsare mu. Akwai masu neman addu'a akan harkokin kasuwancin su da kuma harkokin ayyukan su muna roƙonka Allah ka biya musu bukatu. Masu neman addu'a akan sha'anin aure Allah ya tsare mu. Akwai wata baiwar Allah wadda take fama da jinyar kuna muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya. Allah ka yaye mata. Allah ka inganta mata lafiya. Allah ka ba ta waraka. Allah ka daidaita mata halittarta. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah wannan tashin hankali da muke fama da shi a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu aminci. Allah kuma waɗanda suka tsaya akan kawo akan yaƙi da ta'addanci shi jami'an tsaro suka tsaya da gaskiya Allah ka taimake su. Waɗanda suka tsaya da gaskiya wajen yaƙi da masu fasaucin miyagun ƙwayoyi Allah ka taimake su. Waɗanda suka tsaya da gaskiya a cikin alƙalai wajen maganin ta'addanci dinnan Allah ka taimake su. Allah ka saddada su. Allah ka ba su Allah ka ƙarfafa su da ƙarfi daga gare ka. Allah ka ba su nasara akan abin da suke yi. Allah ka tsare musu matsayinsu. Ka tsare musu aikinsu. Ka kama musu wannan matsayi da ka ba su. Rahmatuka ya arhamar rahimin. Allah muna roƙonka kai mana maganin fitinar da ta ɓarke a gabar ta tsakiya. Allah ka ije wannan fitina daga ƙasashen musulmi. Allah ka kare al'umman nan tamu. Allah ka kare mu daga sharrin ƙasashen kafirai waɗanda suka sha alwashin karya ƙarfin addinin musulunci da musulmi. Allah ka nuna mana bayansu. Allah ka karya ƙarfinsu. Allah ka ije mana sharrinsu. Allah ka ije mana tsananinsu. Allah ka yi mana maganin fitinarsu. Allah mu kuma ka ba mu aminci. Allah ka shirye shi wa gabaninmu. Allah ka shirye su zuwa ga wajen kyautata wannan mulki da ka ba su. Allah ka shiryar da su wajen riƙo ma'aurukan amana. Allah ka shiryar da su wajen kyautata rayuwar al'umma da sauke nauyin amanar da ka ba su. Allah muna roƙonka yayin da zaɓe da zai zo shekara mai zuwa Allah ka zaɓa mana mutanen kirki. Allah ka zaɓa mana masu alkhairi. Allah ka zaɓa ka naɗa shararai a kanmu. Allah ka naɗa mana gurɓatattun shuwagabanni a kanmu. Babu kyawawan shugabanni a kan rahmatuka ya arhamar rahimin. Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarfi. Allah ka sa mu gama wannan wata tare da samun yardarka. Allah ka kawo mana ƙarshen Ramadan ya dace da samun yardarka da samun ƴantawarka daga wuta. Allah kuma ka nuna mana wani Ramadan ɗin shekaru masu yawa. Allah ka nuna mu ka maimaita mana wannan alkhairi. Allah ka sanya mu a cikin waɗanda ka karɓe su. Allah ka sanya mu a cikin waɗanda ka yafe musu. Allah ka sanya mu a cikin waɗanda yake ka yarda da su. Allah muna roƙonka ka rubuta mana arziki ba za mu sake ba har abada ba. Allah ka sanya mu cikin wanda kake rubuta musu arziki da ba za mu sake ba har abada. Rahmatuka ya arhamar rahimin. Muna zuriyar mu su ma Allah ka sa musu sa'ada da ba za mu sake ba har abada da iyalan mu da ƴan uwan mu musulmi baki ɗaya. Allah ka amsa addu'o'in mu. اللهم انا نسالك خير الدعاء وخير المساله وخير الصلاه وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياه وخير الممات ونسالك الدرجات العلى من الجنه اللهم زدنا ولا تنقصنا واعذنا ولا تهنا واعاشرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا سبحانك ربنا واليك المصير ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin.